da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashenhouse.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya, inda a yau ma 3 ga watan Janairu na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan karin da ke tsirowa mata a mahaifa, wato fibroid a turanci.
Yadda mace za ta iya zuwa ta ce maka kurin ta da cikinta na girma a kamar me yake, kuma shi yasa mutanen mu wani fa'idin suke kiran wannan ciwon a kwantacce.
Ke fama da shi. Bincike ya nuna cewa mata nahiyar mu ta Afrika ko ma mu ce matan bakakin fata ne suka fi kamuwa da wannan cutar. Saboda haka mun yi hira da likitan mata domin samun ƙarin bayani akan wannan cutar.
To yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota, wato Facebook, inda muka ce me kuka sani game da karin da ke tsirowa mata a mahaifa da ake kira fibroid a turanci.
Na farko a yau ya fito ne daga wurin Ukasha Abdulsalam Koko, inda ya ce to wannan kam sai dai mu saurara mu ji yadda likita zai fashe mana baki.
Sai Dahiru Badamasi Bulkacuwa, inda ya ce muna nan tare da akwatin rediyon mu domin jin komai kan cutar wajen likita bokan Turai.
To sai kuma amsa daga wurin Murtala Ibrahim Zangon Daura, inda ya ce yana haifar da matsala idan mace ta zo haihuwa.
Sai Alhaji Kabiru Highlanders, inda ya ce ni kan ban sani ba, amma insha Allah zan saurare ku domin na ji kuma na karu yau da gobe.
Sai kuma amsa na gaba daga wurin Ibrahim Modi Ozil Bulan Yaki, Allah sa na faɗi wannan suna daidai, inda ya ce ikon Allah ni dai ban ma san da wannan lalura ga mata ba, da fatan masu irin wannan Allah ya masa sauki. To amin.
Amsan mu na ƙarshe ya fito daga Bello Abdullahi, inda ya ce ba mu da masaniya a kai.
To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To madalla, yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Amina Girbo domin jin tafakin wasu mata a jihar Bauchi da suka kamu da wannan cutar.
Abinda na fara experiencing shine idan ina tafiya babban matsalan da yafi damuna sai na ji kamar kafa na ya rike haka daga cinya na, in ina tafiya sai ina dan jan shi, sannan kuma sai in dinga jin wani lokuta kamar abu na yawo a ciki na haka a kasan rana. To wannan ya hana ni sukuni sosai gaskiya. To ban wani zirga-zirgar asibiti sosai ba, ko zuwa na farko da na je ni ga likita sai ce to duk examination din da za a yi mini bai wuce wanda zai sa hannu ya ji da kanshi ba. So yana sa hannu ma sai ce mini gashi nan ma fibroid ne, ko gashi nan ya rike yana jin shi, har ya sa na sa hannu na na danna gunsai wani abu gul haka sai ya dan kamar ya dan naushe ni hakan nan, sai ce mun fibroid ne. So kawai sai na tafi nan teaching hospital Bauchi, aka je aka bani scanning na doctor still ya sake confirming mun cewa lallai fibroid ne, akwai bukatan amin operation. So aka saka date, aka yi preparation na komai, aka je aka yi aiki, aka cire. To ba wani kato bane ma sosai dan gaskiya na ganin mutane an cire zaka ganshi kato a cikin bagen na bi wani girma sosai ba. Amma dai abin da yafi bani wahala kuma shine bayan wata uku bai wuce wata uku da aka yi operation din ba still sai na sake jin kuma marar nawa na ciwo kafan nawa yana rikewa kamar na baya. Sai na tafi aka saki ana zuwa ana scanning kuma sai aka ce mini wai fibroid ne yake damuna. Nace har likita ya ga alamar operation sai yake ce mini to yaushe ne aka yi wannan aikin nace just 3 months ago ne fa wata uku da ya wuce kuma yanzu ana ce mun sai ya ce ai matsalan shi fibroid kananun ba isa a yanke su ba a yanke su in sun yi kananu har sai sun girma. To abin da ya dame ni shine babu wani solution musamman ga likitocin Nigeria ina so in mika wannan tambaya na lalle idan aka yi maka wannan kananun aka bar su suka sake tsirowa bayan watanni kadan a sake yankewa to idan lokacin da aka je yin na biyun aka sake tadda kananu kenan ba za a sake cire su ba za su girma su ma har a zo ai na uku an rinka yi kenan ko yaya sannan kuma na taba jin wani program ana cewa infection ne yake kawo fibroid watan PID pelvic infection disease oh shi yake kawo abin na fibroid to amma wasu zaka ga ba su da shi ba su da PID din ma amma still kuma sukan zo su samu fibroid din shin menene yake jawo wayannan abubuwan ko da yake dai ba ni tambayoyin na mika su ne kawai bayan na bayyana muku yanda alamomin da naji da kuma aikin da aka min
sunana malama Rabia ito ta farko dai na fara da ciwon ciki ne haka kaman wansa sai naji asibiti nayi ga likita na mai bayani aka bani magunguna na sha nazo dai still bai tsaya ba na sake koma to daga nan dai likitan sai mai bani scan da naji nayi na kawo shine sai ya tabbatar min da cewa fibroid ne kuma na tambaye shi me kamata a yi sai ya ce babu abin yi sai dai operation
a lokacin ya girma ne
kwarai kuwa ai in bai girma ba babu yanda za a yi ai masa operation girman sa ne yasa yace sai dai operation din a lokacin dai ban samu wani matsala ba gaskiya sai dai na wannan ciwon cikin aka mun operation din bayan kaman na samu lafiya a lokacin dan bayan kaman shekara 3 zuwa 4 still dai sai kuma matsalar ta saki dawowa ta ciwon ciki da kuma bleeding ni a lokacin ma ban ma yi tunanin wani abu ba kawai dai na dauka wani cuta ce daban kuma ta same ni haka wani sa'in idan ka tsuguna in na tsuguna sai gudan jini haka su dinga fitowa wanda har daga karshe wata ranar da wani gudan jini ya fado ni a tunani na ma na dauka hanta ta ce ta yanko ta fadi na sake zuwa asibiti a lokacin aka sake bani scanning bayan nayi bayani sai likita ya ce mu wannan ciwon ne dai fibroid sai yake bani shawari akan in tafi Kano Aminu Kano Teaching Hospital to naje aka mun operation din a lokacin suka ce mun har likita yake ce mun nayi sa'a sun kokona inda ma suke ganin alamun yana kokarin sake fitowa a lokacin to ana biyun da nazo ina samun wannan matsalar bleeding din da ciwon ciki ba mai tunanin wannan ciwon bane saboda bayanin da wancan likitan ya mun so sai nake gani kaman kawai wani matsala wata cutar ce da ba na sake komawa wurin likita to ni dai dama likita ɗaya nake gani shi yasa kullun idan naje ya san inda aka tsaya kuma ya san inda za a sake dorawa da naje ni yace mun yana gani kaman fibroid din ne sake dawowa zan masa musu ya rubuta min scanning naje ni nayi scanning ina kawowa result ya ce min gashi nan abinda na gaya miki ne kike musu akai nace masa to yanzu ya ke ni ce ai babu abin yi matakar da ya tsuro sai dai operation ya ce amma shawaran da zan baki yanzu shine inda aka miki aikin nan na farko ki sake koma wurin saboda sun san inda aka tsaya kuma sun san daga inda za su sun su suka fi sanin abin da ya dace su ne na sake komawa Kano aka sake min aiki na biyu tsakanin wancan aiki na farko da na biyu shekara 3 ya dai fi shekara 3 amma bai kai 4 ba to nazo aka min aiki na biyu na samu lafiya ana nan dai bayan shekaru 3 dai kuma kafin 4 matsala ta sake dawowa sabuwa to wannan kan ina magani kawai na san shine saboda ya sake dawowa da wancan alamu ga ciwon ciki ga bleeding din ta komi na sake komawa asibiti ya sake ce min still dai wannan ciwon ne dai yana gani ya sake ban scanning naje nayi ya tabbata shi din ya ce min a sake koma operation nace masa a'a ba zai yiwu ba da nazo na fada a gida aka ce a'a an dinga fede ni kenan ai ba zai yiwu ba kawai za a nemi na gargajiya to haka dai na tsaya ina ta neman na gargajiyan nan har wurin ya kai wurin shekara 7 ko kusan 8 ma. To ashe lokacin nan ina neman ban je an cire ba, ina neman maganin su kuma suna sake girma. Su kuma a ciki kuma irin kaman inda suke cewa alamun zai fito din suna cewa zaka ganshi kaman dot dot haka. To inda da bai fito ba ma misali a lokacin kenan. Kin ga a lokacin ya wasu sun fito kenan. Ga wa'incan wa'annan na fesowa, ga kuma wa'incan suna girma. To aka zo dai abu ya gagare ya kai matsayin da har idan ya tashi mun kusan kowane ƙarshen wata. Yanda kika san me na kuda haka yake mu. Wani sa'in ko kuka ma bana iya yi, anan na san cewa in mutum yana ciwo yana kuka ma. To ina ga ciwon mai gama cika ciwo bane. Bana iya kukan sai dai in yawa saboda azaba, sai dai in ta salati kuma haka nan kiga gumi yana ta karyo mun ko AC zaki samu a lokacin. Haka zaki ga gumi yana karyo mun kamar wanda aka watsa mun ruwa. Kafata haka. Idan ma misali bata zaune da kyau ba, to ban isa in gyara kafar ta zaune da kyau ba. A yanda take a haka kuma ba a isa
da ta sake kike ne,
sai a lokacin da ya sake ni. Kuma ko asibiti suka kai ni a lokacin ba abin da za a yi min, inde ba operation din za a mun ba. Kuma a ce za a kai ni asibiti a lokacin ni da a taba jikina, gara ma a banni a inda nake, saboda a lokacin ina ji kaman duk fatata daye mun ake kaman irin kana da sabon ciwo ne wani ya zo ya damki wurin. Haka nake ji. Ba yanda za a yi a daga ni misali balle a ce ko a sani a mota a kai ni asibiti ko wani abu. Da amun wannan ma ni gara a bani tunda na san akwai certain hours din da yake mu. Tukunni sake. Sai na samu kusan wani sa'in awa biyu, wani sa'in ko kusan awa biyu a haka. Tukunni sai ya zo ya sake ni. To idan ya sake ni zan iya tashi, zan iya tafiya, zan iya komai, amma fa tafiyar da dingishi har sai nayi kaman kwana 3 ko 4 ina tafiya haka da kyar kamar dai mai sabon haihuwa. To haka yake mu. Sannan kuma duk jikina a lokacin ba ƙarfi. Eh, inda kika san dai mutun yayi wani irin aiki gaba ɗaya jikin shi ya nuku. Haka nake ji a lokacin.
To ƙarshe kin kai kanki ne an miki operation?
Eh, dole na ai daga ƙarshe kam da naga uwar bari naga ba sarki sai Allah, dole na sake koma fidan da bana son. Shi aka yi saboda nayi na gargajiya har na gaji ba zan iya kirga adadin kuɗin ma da na kashe a maganin maganin gargajiya ba. Ban ce maganin gargajiya baya yi ba, sai dai ni zan ce ban yi dace ba. Sai dai a operation dina na uku da aka min anan specialist Bauchi, akwai likita da ta ce akwai magungunan da za a bani in na amince in dinga sha, amma sai ya kai shekarun da mace ba ta iya haifuwa. Tukunna a lokacin sai wannan maganin shi kuma sai ya dinga sa ciwon yana motsewa, yana konewa kenan a hankali a hankali har ya zo ya kone. Sai dai kawai naji akwai wata nurse a nan specialist hospital ta ce min ina yawan ta cin cucumber.
Sunana Zanira Hassan. Eh, ni gaskiya nawa ba a cikin mahaifa yake ba, a bayan mahaifa yake. So kuma yanayin yanda wasu suke bayanin nasu ni ba haka yake min ba. Ba ciwon ciki ba komai, sai dai idan zan yi al'ada sai ya dan matsa, ina gama al'ada sai ya dai blocking kofar mahaifa. So da aka yi operation aka cire shi, aka yi tiyata, aka ce yana 3.something kg kuma likitoci sun ce basu gane wani irin fibroid bane sai sun yi aiki akan shi.
To madalla, yanzu kuma bari mu je ga hirar da abokiyar aikin mu Daula Salim tai da Professor Hadiza Shehu Galadanci domin jin karin bayani.
To Dr. Barka da shigowa wannan filin namu. Yau mun samu bakoncin Dr. Galadanci. Bari mu ji ta bakinta, inda yau zamu magana ne akan tsiran da ke fito ma mata a cikin mahaifa wanda ake kira a Turanci ana ce mashi fibroid. To Dr. me zaki ce mana game da wannan ciwo?
Assalamu alaikum masu saurari. Watan shi wannan ido da yake fitowa a cikin mahaifa wanda a Turanci ake ce ma fibroid, abu ne wanda bincike ya nuna cewa bakake watan mutane na Afirka da kuma bakaken kamar American suna da wannan cuta fiye da Turawa. Kuma shi wannan ciwo yanda yake zuwa shi ne ko dai mace za ta zo ta ce maka in ta tashi al'ada maimakon ta yi kwana 5 yanda ta saba, take kwana 10 tana zubar da jini, sai kenan. na biyu kuma za ta iya zuwa ta ce maka a'a kwana biyar din kake yin al'ada, amma in ka zo al'adar nan kwana biyar kusan wabin jinin jikin ka zuba yake, ba ma ta iya fita daga gida lokacin da kake al'ada saboda jinin yana zuba guda-guda. Wani sa'ilin fadima da za ta saka dan audigan da za ta saka ba zai isa ya tsaye da jinin ba sai ta sa abu fiye da PP. Na uku kuma shine za su iya zuwa, mace za ta iya zuwa ta ce maka kurin ta da cikinta na girma kamar mai ciki, kuma shi yasa mutanen mu wani fa'ilin suke kiran wannan ciwon kwantacce
nema
kamar ciki ya girma kamar.
Dama abinda nake so in ce kenan, da akwai mutane da yawa sai kiga suna cewa su basu yadda har yau cewa cuta bane ba, sai su ce ciki ne kwantacce, kuma sai su zauna suna tunanin cewa za su haife shi. Akwai yayin da har suna cewa wai suna ganin yana motsi, haka ne kuwa dakta?
To haka mutane suke faɗa, amma ba abin da haka shi tare da ciki, wato ciwo ne. Kuma ciwo ba zai yi motsi ba, na kan ce in sun ga motsi kayan cikin su ne ke motsi. Ciwo ne wanda zai girma, zai wani sa'in yana girma kamar dan cikin wata tara. Kamar cikin wata biyu, wata uku, wata huɗu, wani biyar, wani in ka bar shi ba kai komai ba har zai girma kamar ciki wata tara.
To dakta, kada in katse ki, me yake kawo shi ne?
To shi a gaskiya har yanzu ba a ce ga abu ɗaya da yake kawo cutar nan ba, amma ɗaya daga cikin abin da bincike ya nuna shi ne watan wanda duk bai haihu ba, kamar kana da mishkilar haihuwa ka daɗe bakai haihu ba, to kuwa wannan tsiron zai fito maimakon ka samu ciki. So da yawa za ki ga waɗanda suke da shi ko dai ba su da ƴaƴa da yawa ko kuma ba ma su samu haihuwa ba. So in mutum ya yi aure shekara ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shida, tana zuwa wajen bakwai, takwas, sai ka ga fibroids ɗin nan sun fara fitowa a jikinka saboda ba ka da baka samu ciki ba. Saboda haka ana ganin cewa wannan cuta yana da alaƙa da sinadaran da suke canzawa wajen in mace ta samu ciki ko kuma in mace tana shayarwa da in mace ba ta samu ciki ba. Saboda haka ana ganin yana da alaƙa da shi, amma ba a ce ba za a ba wanda zai iya cewa ga dalili. Kuma shi yasa in mace tana da fibroid ka cire mata tsiron nan, to in ka ba ka ci sa'a ba, in ba ta haihu ba wata ɗaya, wata biyu, wata shida, to ko wani fibroid ɗin zai fita. To kin ga ai ba ka cire abin da ya jawo fibroid ɗin ba, saboda abin da ya jawo fibroid ɗin ba a sani ba, ka cire fibroid ɗin ne kurin. Saboda haka in ba ta ci sa'a ba, ballan tuna in ba ta haihu ba, za ka ga wani fibroid ɗin ya fito. To a gaskiya babu wani takamaiman abin da ake cewa ga shi ya kawo ba, an san cewa yana haɗuwa da sinadaran da suke harka da wajen mahaifa da harka da wajen haihuwa. Kuma mahaifar da bata ɗauki ta ba, akan ce mahaifar da bata ɗauki ta ba ko za ku ta ɗauki fibroid.
To likita, kamar yadda kika ce a bayanin ki cewa koda an cire yakan dawo, to kenan ana nufin cewa barin shin yafi cire shi bai da wani fa'ida kenan?
Ina ai kamar yadda na ga miki ɗaya daga cikin abin da yake faruwa ga waɗanda suke samun fibro, wani sa'ilin sun fara al'ada su hafta kuma ba su jini bayan kowace al'ada. Wani al'ada da mace ta yi, to ko bayan al'adar nan za ka ga sai an kawo ta asibiti an ba ta jini, to irin wannan aikin da dole a cire shi, ba haka ba zai lahantar da ita ma ko ya kaita ya bar. To irin wa'annan muna cire shi, muna ce musu watan symptomatic fibroid, watan fibroid ɗin da suke zuwa tare da zubda jini. Haka kana samun fibroid ɗin da suke zuwa da masifar ciwon ciki, in za su yi al'ada sai an kawo su asibiti mun ba su magani mun ba su allura. To irin wa'annan ma su ma muna cire su. Haka kuma za ka ga fibroid wanda suke kato sun yi kamar watan ciki na wata huɗu, biyar, shida, bakwai, takwas, har tara. To yi kuma na in ka ba su a kai ta yi masu koma su zama maka daji, ciwon daji watan kansa. Da akwai kalilan daga cikin fibroid da in ka ba su suka yi shekaru da yawa za su iya zama ciwon kansa, kalilan na ce. Ana ce musu sarcoma, amma kalilan ne. Ba da yawan su ba za su yi maka komai ba, sai dai su ta girma har su kai wani hali da za su saka cikin wahala. To irin wannan dole sai ka cire su, amma in kana da kankanin fibroid wanda baya sa ka ciwon ciki, baya sa ka zubar da jini, yana barin ka haihu lafiya. Ko irin shi ba da tsaya sai muke kaman ta kana da shi a kurin addukan da zuwa asibiti muna auna shi muna tabbatawa baya girma. Amma in kana da fibroid da ya hana ka haihuwa, ko ko a'a kana zubda jini da yawa, ko ko a'a yana zuwa tare da masifar ciwo, ko ko a'a ya girma daga wata kaman cikin wata hudu zuwa wata tara, to irin wannan muna ba da shawara cewa ya kamata a cire. Ko da nan gaba din mun san cewa zai iya dawowa, amma dai zamu ba ka shawara ya kamata a cire. Saboda in har ka gama yadinka, in mun zo cirewa mahaifar gaba ki ɗaya nake cire maka, sai ka huta da zancen da ka samu fibroid. Amma in baka haihu da yawa ba, ko kuma kana neman haihuwa, to za mu ban maka mahaifa sai mu cire daidai fibroid din, mu cire ciwon. Amma in baka ci ba irin su ne suke dawowa. Amma in ka gama iyalinka gabaki ɗaya, shawarar da ake bayarwa shi ne a cire mahaifar gabaki ɗaya, to an raba ka da ciwon nan gabaki ɗaya, tunda ba mahaifar inda fibroid za ta daɗa fitowa.
Masu saurare, kun dai ji dai kula da lafiya sai da ilimi. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a shirinmu na yau da gobe. Kar ku manta, muna tattaunawa ne da Farfesa Galadanci akan karin da ke tsurowa mata a mahaifa, fibroid a Turanci.
To dokta, daga ƙarshe wani kira zaki ma matan da su har yanzu ba su yadda da wannan cutar fibroid din ba, da su sai su ce dole suna da juna biyu ne kuma suna sa ran za su iya haihuwa, har su dinga faɗin cikin kwantacce ne, yau yayi wata tara, yau yayi shekara, kuma in an gaya musu ba su ganewa, su dai kawai sun yadda cewa ciki gaskiya ne suke da shi. Wani kira zaki musu?
To a gaskiya mun sani cewa Ubangiji da yayi maganar ciki wata kare ce. In kin ga ciki ya fi wata tara, to zai fi da ɗan kwanaki ne a mutukar shi, sati ɗaya sati biyu shi ne mutukar shi. Don ma tana zuwa awanni ba ma bari ya fi sati biyu, dole in kana da ciki za a fito da shi. Saboda duk wanda ya ga cewa cikinsa yana girma kuma yana al'ada, za su ga cewa mutane za su ce miki ai wai su dama in suna ciki suna al'ada. Saboda in kana da fibroid suna al'ada, kuma a sannin mu cewa mai ciki bai kamata ce al'ada ba. In kana da ciki kana zubda jini, to mushkila ne ka garzaya asibiti, ba abu ne wanda za ka zauna a gida ba. Saboda in ka ga cikinka yana girma kamar mai ciki kuma kana neman cikin nan watakila, sannan kuma kada kana yin al'ada, sai ka garzaya asibiti a duba ka, a tabbatar cewa wannan ko ciki ne ko ko a'a fibroid ne, ko ko ciki ne zai tare da matsala. Ciki ne dai mun sani wata kare yake, to ba wani zancen kwantacce ko kaɗan. Duk wanda ya ga cewa ya ɗauki ciki ya ga ya wuce wata tara biki bai haihu ba, to ya kamata ya garzaya asibiti ya san yanda za a yi a tabbatar da wannan ciki ne ko kuwa wace cuta ce. Kuma kamar yadda nake, in har kana da ciki bai kamata ka zubda jini ba. In ka zubda jini, to da akwai mushkila, ka garzaya asibiti ka duba ka. Saboda haka wanda ka ga kana da ciki amma kowane wata sai ka zubda jini sosai kamar mai al'ada, to ka san cewa wannan ba ciki ba ne. Dan ba inda aka ce mutum yana da ciki kuma yana yin al'ada, za ka ji wani ba ce ainihin ciki na ina yin al'ada, to wannan gaskiya ba gaskiya ba ne. Sai dai mushkila suka samu a kan harkar cikinsu. Amma in dai ciki ne bai kamata ka ga jini ba ko kaɗan sai ka zo haihuwa. In ko ka ga jini, to garzaya asibiti. In ko ka ga cewa kowane wata kana da kamar ciki sannan kowane wata kana al'ada, to ku kasan cewa yadda wata cutar fibroid ce. Kuma yanzu mai sauki wanda za ka je asibiti a duba, in dai har ka ga likitan ne da ya taɓa ka ya san wanne ne ciki wanne ne ba ciki ba, shi ciki da kana jin wato jikin baby, kana jin numfashin baby, za a saka maka a hoto a kan ka ga baby ya wuntsula kafa, ya wuntsula hannu, ya wuntsula kai, duk za ka iya gani a hoto. Wannan kuwa in ka je kai ka tsina da farko dai ba za a ji motsin baby a jiki ba, ko kai kana jin motsin aka saka abin jin zuciyar baby ba za a ji ba. Kuma aka yi hoto za a gani cewa ciwo ne ba jariri ba. Saboda haka yanzu gaskiya ba wani zancen mutum ya zauna ya ce yana da fibroid.
kokarin ya tarbe a asibiti kuma asibiti za a tantance miki ciki ne ko ku cuta ne na fata.
To kamun mi sallama na mami mantuwa akwai zake ga wasu suna bada magungunan Hausa suna cewa wai maganin fibroid din ne yana sawa ya shrinki wato ya zama dan karami haka ne kuwa akwai shi a likitanci ko babu
na a likitanci ba mu da maganin da zai hana fibroid magungunan da muke bayarwa in mutum yana da fibroid shine kamar in kana zubda jini da yawa to muna da maganin da zamu baka ya rage maka ya rage jini haka kuma muna da wani sinadari da mukan bayar a kamar yanzu a ce kana da fibroid hanya kuma muna so mu operation amma operation din da za mu iya yi cikin wannan satin ba ko sati biyu ko cikin wannan wata ko wata ne na gaba muna ba da wata allura wanda zai sa wannan fibroid din ya daina ci gaba da girma har sai mun operation amma ba zai warke fibroid din ba dole sai ci ya fibroid ba shi da magani wanda duk yake cin maganin gargajiya yake ganin cewa yana miki maganin fibroid to yana jawo kanshi wani cutar ne gaba dan saboda gaskiya ba zai miki magani ba kuma abin da yake sha ko wata kila miki lahani ko kuma ba zai miki lahani ba Allah ya alam amma dai a sani na ba wani magani da za ka bayar a yanzu wanda zai warkar maka da fibroid wannan dai sinadarin da na faɗa mukan bayar dai ya faida girman fibroid din ya yi operation ko kuma an macen da kila ba za a iya mata operation ba a can ba ta don saboda su ɗan samu sarari sannan kuma da maganin da za mu bayar dai in kana zubda jini ya ragu amma zancen fibroid maganin su shine kai aiki ka cire shi amma kamar yadda muke da akwai fibers kanana wanda ba ma amfani ka bada magani kurin ka dinga duba su ka tabbatar ba sa ƙara girma sai mu bada shawara ba sai an yi aiki ba in kananan fiber ba abin da za su yi maka in dai ba sa baka wani mushkila a ci gaba da aunawa da scan da hutu har ka gama rayuwarka ba za su yi maka komai ba amma manyan mai shan maganin gargajiya to ni dai ban san da akwai magani ba amma kuma in da akwai maganin na tabbata da an yi bincike yanzu an san wani maganin gargajiya ne ke kawo bin da ke kawo wato sauki a fibroid da ni dai ban san ba.
To dakta mun gode kwarai Allah ya saka da alheri.
Madalla masu sauraro kun ji daga wurin Dr. Hadiza Shehu Galadanci kenan. Kafin mu kawo ƙarshen shirinmu na yau ga wannan sanarwar.
Karanci kai ba filata ne shi ba filata ne kai dan arewa shi dan arewa kai musulmi shi musulmi. Har an ce ma yanzu manyan kungiyoyin arewa ma sun kasu biyu saboda na dattawa arewa da na shugabannin arewa wannan na goyon bayan ka wannan na goyon bayan shi wai kun raba arewa tsaka mera yanka.
To ai wannan tsari na demokradiyya na jam'iyyoyi daban-daban shi ya ba da halin a haka.
Ta yaya mutanen musamman mutanen arewa za su yi bambanta tsakaninka da shi?
Bambanci da yawa kuwa.
Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na murya Amurka domin jin yadda 'yan takarar shugaban kasa na manyan jam'iyyun siyasar Najeriya APC da PDP za su tunkari muhimman batutuwa da suka shafi rayuwar al'umma.
Masu sauraro da fatan dai kun amfana da shirin namu na yau. A nan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wacce ta taimaka mana ta ba da umarni Julie Leathers Gresham da injiniyanmu na yau Mr. Dan tare da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa.
Zara Aminu Fage.
Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington nake cewa ku huta lafiya.
Yau kiran kuma ta sa aikinmu ne. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.